ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمتي، بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة، مسلاتي علاج محمد اندمي انا ندنبوه رد اقرم ميدوغري اجهر برنو. وانا رانا تتلاتا تلا ربا شاترا قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايدا قريبه دا تلاتين وان دا كوما يزو دا دا ترى قوات ترى ميلادية تدبو بي دا ترى اوانا مجلسي نامنا تفسير القرآن وانا كوما شيني مجلس منا قوما شاء بقي اوانا وطا وكافمو شغا تكين آيو يند زامو فسرا اوانا زما ان شاء الله تكين سورة يوسف اكوي كتندك تكين تنبيو يد زامو انسا waɗanda suka rubuto tambayoyin duk sun rubuto su ne da yaren larabci wanda zai nuna cewa majalisin namu na laraba ne zalla. Shin zan karanta ni da Hausa. Ya ce shin akwai wata magana ta Ibn Hazm al-Zahiri wanda yake nuna cewa makiya musulunci da za su karya ƙasar musulmi sannan kuma su yarda cewa musulmi su yi aiki da dokokin Allah a tsakankanin su amma mu'amalar su ta waje wato hada-hada ta kasa da kasa wannan su za su yi. To yace wai anan Ibn Hazm yana cewa musulmi ba za su yarda da wannan ba, za su tashi su yaki wannan shugaba wanda ya farlanta musu, wanda ya ba su dama su yi musulunci amma kuma bai ba su dama cikin harkokin kasashen harkar kasa da kasa su yi musulunci ba. Ibn Hazm yayi magana akan menene darul kufr ko kuma darul harbi, me kuma menene darul islam a cikin muhalla, kamar yanda sauran malaman fiqhu duk suka rika yin wannan magana, inda za su yi bayani akan tantance ina ne kasa ta musulmi, ina ne ba kasar musulmi ba, wanda kun san an samu sabani na malaman fiqhu wajen tantance ina ce kasar musulmi. Shin kasar da musulmi suka fi yawa ko da kuwa shugabanninta ba musulmi ba ne, ko da kuwa ba shari'ar musulunci ake ba ita ce ƙasar musulmi, ko kuwa a ƙasar da shugabanta musulmi ne, ko da kuwa jama'ar ƙasar ba su ne ba musulmi ba ne, ko kuma musulmin ƙasar 'yan kaɗan ne wannan ita ce ƙasar musulmi, ko kuma a ƙasar da ake aiki da shari'ar musulunci ko da kuwa shugaban ba musulmi ba ne ita ce ƙasar musulmi. To waɗannan duk ra'ayoyuka ne, kowane ra'ayi nan akwai malamin da ya rike shi yake ganin wannan shi ne tarifin ƙasar musulmi. Shi Ibn Hazm yana ga cewa ƙasar musulmi tana zama ƙasa ta musulmi bil ghalaba, wato bil ghalaba man hum ahlul ghalabati fiha, suwa ke da ƙarfi. Idan musulmi suka fi ƙarfi a ƙasar to ƙasar su ce, idan wanda ba musulmi ba suka fi ƙarfi a ƙasar to ƙasar waɗanda ba musulmi ba ce, ko da kuwa akwai musulmi. Wannan shi ne ra'ayin Ibn Hazm, wanda a kan sa ne yake cewa ko da a ce wato in aka ce shugaba ba musulmi ba ne to kaga an fi ku ƙarfi, ko da kuwa kun fi yawa, sai yake ganin cewa idan har musulmi su suke da yawa kuma an ba su dama su yi shari'a, amma wanda yake shugabanta su ba musulmi ba ne, a ra'ayin shi Ibn Hazm yana ga ƙasar ba ta musulmi ba ce. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai suka saba masa, ba wai ra'ayi ne da aka sallama masa ba. Ra'ayi mafi rinjaye da malamai suka fi tafiya a kansa, kuma shi ya fi dacewa da zahirin manufofi na Al-Qur'ani, shi ne inda musulmi suka fi yawa suke da damar su tsaye da sha'airul islami zahira, suna da dama su tsayar da shari'o'i ko kuma abin nan ibadoji na musulunci na zahiri, wato suna da dama su yi masallaci su yi sallah, suna da dama su gina makaranta, suna da dama su yi azumi, su yi bukukuwan Idi na babban sallah da karamar sallah, duk suna da damar waɗannan sha'airul islam din su yi su, suna da damar su fitar da zakka wannan ƙasa, ko da kuwa akwai waɗanda ba musulmi ba a ciki to ƙasar musulmi ce, ko da kuwa wanda suke shugabancin ma ba musulmi ba ne wato kasar ta musulmi ce, a iya cewa watakila wasu sun zo daga waje sun kwace musu kasar, amma dai tana nan kasar musulmi ce. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai da suka faɗa. Akwai littafi na wani malami da ake kira Sheikh Abdullah Yusuf al-Judayya, ya rubuta littafi kan wannan mas'alar gaba daya, ina ne kasar musulmi, ina ne ba ta musulmi ba. Saboda haka wani ya karanta magana Ibn Hazm ne kadai, don haka saboda haka sai ta cara da ita, kai ka ce shi kadai yayi magana a cikin mas'ala din, tare da cewa mas'alar ma har littafi wani yayi kato kam akan ta, ina ne kasar musulmi, ina ne ba kasar musulmi ba. Kuma ƙarshe abinda ya fi rinjayarwa, duba da ra'ayyukan jumhurin malamai da kuma abinda nassoshi suke goyon baya, shine inda ya kasance musulmi su suka fi yawa, kuma suke iya tsayar da sha'irul Islam, wato za su yi sallah babu mai hana su, za su yi azumi babu mai cewa da su a'a, za su yi wato fitar da zakka, za su fita su je hajji, duk waɗannan sha'irul Islam na zahiri suna da damar su yi su. To koda ko zai fi ƙarfin su, a ce yanzu wata ƙasa ta musulmi ba ta durowa ƙasar Najeriya ta kwashe komai da komai ya koma hannun waɗanda ba musulmi ba 100%, amma musulmi suna iya tsayar da waɗannan sha'ayar din, to ƙasar su ci. Amma inda ba za ku iya sallah ba, ba za ku iya azumi ba, ba za ku iya yin fitowa ku yi wani abu na ibadar ko a fili ba, to wannan ita ce ake cewa ba ƙasa ce ta musulmi ba sai ku yi hijira, in kuna iya ku hijira. Duk da yake maganar hijira a yanzu magana ce wacce take tana da dan wato wahalar sha'ani, in ka ce ayi hijira aje ina, domin hijira ana zuwa ne darul mana'a, yanzu sai dai ka zama dan gudun hijira. Dan gudun hijira kuma an san menene dan gudun hijira, wata ƙasa zai je a kafa masa tanti ana ba shi sadaka, shi ba aka kwana biyu kura talafa a koro shi ƙasar su. Yanzu ka duba yan gudun hijira na Palestine da suke kudancin Lebanon, arewacin Isra'ila, ka duba sama da shekara 50, amma har yanzu ba su da haƙƙoƙi da 'yan Lebanon suke da shi, za ka ba za su iya shiga kasuwa sai su yi saye da sayarwa ba, ba za su iya yin wani, ba za a iya ɗaukar su wani aiki ba, sama da shekara 50, wani tun yana yaro ƙanƙani aka zo da shi yanzu ya tsufa, tun 1948 yanzu ka ga shekara 60 kenan hadda ɗaya, amma har yanzu ba su da wani haƙƙi na su shiga kasuwa ko a ɗauke su aiki. In ka je ka ga inda aka juye su a kudancin abin nan Lebanon, sai wato ka zubar da hawaye irin rayuwa da suke, ba a yadda su yi makarantu ba, sai dai makarantun da za su yi a yankin su, amma wasu shiga makarantu na gwamnati ba su da wannan damar, ba a yadda su rike passport na ƙasar Lebanon ba, sai a ba su 'yan takardu wanda ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta rika ba su, da shi za su rika fita inda duk suke so, a matsayin ba su da ƙasa ne. Isra'ila ta kore su, kuma Lebanon ba ta yadda cewa su 'ya'yanta ne ba. To kaga wannan ita ce, ba ita ce hijirar da ake so kai ba, hijirar da zaka samu mana'a, wato da zaka samu kariya, a rika baka kariya, ka ji cewa ka ba a ƙasar ka kake, ita ce hijira. To ka gaya min inda zaka je yanzu duniya kai hijira, ba inda zaka je. Saboda haka wannan magana ta Ibn Hazm an saba masa a kanta, in ka samu littafin Yusuf al-Judayyi ya kawo maganar a ciki shi kansa, kuma ya nuna cewa wannan magana ba ita ce maganar da malamai su karge ba. Sunan littafin sa ina jin darul abinna hukumud darai fil fiqh al islami dirasa muqarana fil kitab wa sunna, ko ala dawi al kitab wa sunna. Sai wanda yake cewa shin annabi Yusuf alaihi salam yayi aure kuma yana da 'ya'ya? Babu shakka yayi aure, ko babu shakka yana da 'ya'ya, sai dai maganar waya aura, su wane ne 'ya'yan, wanda ita ce. Amma magana ya aure yayi aure, magana yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya, waya aura babu nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan maganar. Alkur'ani ko bai bujuro da wannan maganar ba, illa iyaka abinda ake samu a cikin Isra'iliyat cewa ya auri imra'atul aziz, sannan kuma ake fadar abubuwa da dama a game da wannan auren. Wasu suka ce bayan ya samu sarauta ya zo sai ta zo tana bara, ita kuma mulkin ya fita daga hannunsu, ta shiga wani hali na kakanikayi, ta zo tana bara, sai ta ganshi akan a cikin wato sitira ta shugabanci, ga kuma wato fadawa duk an zagaye shi ta ko'ina, yana kan abun hawansa, wato fi ubbahatil mulk, to a wannan lokacin sai take cewa subhana man ja'ala al-abida mulukan wal muluka abida sarki ya tabbata da wanda ya juyar da al'amari ya mayar da bayi suka zama sarakuna sarakuna kuma suka zama bayi to shi dai a lokacin da ya ganta a lokacin ya nemi ta zo ya kyautata mata sannan kuma ya aure ta bayan mijinta ya mutu ya aure ta wasu suka ce da ya aure ta ranar da suka tare yace to yace da ita to yanzu kin ga wannan bai fi zama mafi kyau mafi dadi mafi alkhairi saboda abin da kike nema daga farko ba sannan kuma a duk wannan a Isra'iliya ne aka ce kuma bayan ta tsufa aka dawo mata da yarintarta ta dawo budurwa wato ta dawo budurwa daman kuma shi Aziz sun ce innini ne baya iya kusantar mace saboda haka kaga ya same ta budurwa sannan kuma Ubangiji ya dawo mata da kyanta wannan duk Isra'iliyat ne dan akwai Isra'iliyat da dama a cikin suratu Yusuf mun yi ta kauce musu ne dan kar su bata mana lokaci to wannan kuma addu'a ce yake cewa wani lafazi bai gane ba Allahumma anta abudi wa anta nusiri bika ajulu bika ajulu ajulu ne ko kuma ahulu ne ajulu ne bil jim ba ahulu bane sai kuma shi kuma wannan yana cewa ayat da take cewa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim yace a cikin tafsiri na ce wannan magana ce ta imra'atul aziz ba magana ce ta yusuf alaihi salam ba wannan ba magana ta bace magana jumhurul mufassiri daukacin ba tafsiri abinda suka ce kenan a wancan lokacin ma haka nace maganar ta ita imra'atul aziz ce don ita ce ke magana a lokacin shi lokacin annabi yusuf ma yana kurkuku bai fito ba ma ya gurin shi a lokacin dan sai da ta gama maganar ta shi wannan sarki yace wa qala al-malik tuni astakhlisuhu wa turi bihi astakhlisuhu li nafsi sai bayan da duk ta gama maganar ta sannan yace aje a zo da shi kaga ba ma ya gurin saboda haka maganar ta ce sai yake cewa su wannan ayat ta tariki ta saboda ta ce inna rabbi ghafurur rahim ai ina jin mun yi ta'aliki a wannan lokaci ina tsammani kana gangadi amma mun yi ta'aliki akan cewa wannan yana nuna sun san Allah kuma suna sifanta Allah da wasu sifofinsa sai dai wannan bai hana su shirka ba kamar yadda a cikin surar karshenta Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikuna da dama daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face kuma suna yin shirka kaga Quraishawa ai duk sun san akwai Allah sun san shi ya halitta shi ya halicce su shi ya halicci sama da ƙasa shi ya halicci ruwa shi ya halicci duwatsu ya halicci wuta ya halicci abin nan rana da wata amma duk da haka wannan sanin Allah da suka yi bai hada su kuma yin shirka ba kamar yadda zamu zo mu yi bayani a daidai wannan ayat da zamu karanta saboda haka fadar ta inna rabbi ghafurur rahim baya da wani iskali idan ka san cewa waɗanda ba musulmi ba su ma za su iya sanin Allah amma kuma wannan ba zai hana su yin shirka ba wannan kusanta waturi ne kusan kurin malamai gaba daya sun ce yayi aure amma sukan kawo maganar auren abin nan ne auren ita wannan matar ita ce ya aura ba ita ce ya aura ba Allahu a'lam to za mu tashi akan aya ta nawa ne to za mu koma ba mu gama fassara aya ta 100 ba falamma kuma kan aya ta 99 falamma dakalu ala yusufa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بدوي من بعد وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
نعم. الله يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. Ubangiji madaukakin sarki ya labarta mana yadda annabi Yaqub alaihi salam shi da ƴaƴansa gaba ɗaya suka tattaro suka taho Masar, inda annabi Yusuf alaihi salam yake sarauta. Yayin da suka zo, annabi Yusuf alaihi salam ya tare su a bakin gari shi da jama'arsa, wato manya-manya jigajigan gari suka fita suka je suka taro annabi Yaqub alaihi salam da shi da ƴaƴansa wanda suka zo daga ƙauye. Annabi Yusuf alaihi salam awa ilaihi abawaihi, ya jawo iyayensa biyu kusa da shi ya rungume su. Wa qala, yace idkhulu misra in sha Allahu aminu, ku shiga Masar in Allah ya so kuna amintattu, ba tare da fargaba ba, ba tare da tashin hankali ba, kuma ba tare da wahala ba. Wahalar da kuke ciki in sha Allahu ta yanke. Wa rafa'a abawaihi ala al'arshi, ya ɗora iyayensa biyu a kan gadonsa na sarauta. Wa karru lahu sujjada, alhalin su da ƴan uwansa sun faɗi ƙasa sun masa sujjada. To sun faɗi sun masa sujjada, sannan sai ya ɗago iyayensa biyu, babarsa da babansa, ya ɗora su a kan gadon sarautarsa. Wa ƙala, ya ce ya abati haza ta'wilu ru'yaya min qabl, ya ce ya baba, wannan shi ne fassarar mafarkina da na yi tun da can, wato sama da shekara 20 ko ma shekara 30 da wani abu. Gashi yau ya tabbata, wanda yana nuna maka fassarar mafarki yana iya tabbata bayan shekaru masu yawa. Ba lalle bane dan kai mafarki yau gobe ka ga abin da ka gani a mafarkin ya tabbata. Ta yiwu wannan abun gaskiya ne, haka ne, amma ba yanzu zai tabbata ba, sai an ɗau lokaci. Kaga mafarkin annabi Yusuf alaihi salam tun yana ƙanƙani ya yi shi, amma bai tabbata ba sai bayan ya zama sarki. To shi ne ya ɗaga abin nan, shi ne yake gaya wa babansa, haza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa, ubangiji ya sanya mafarkina ya zama gaskiya, ya mai da shi yanzu gashi haƙiƙa, abu ne wanda muna gani da ido. Can a can baya mafarki ne ya yi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, yanzu kuma ga ƴan uwansa sha ɗaya da kuma babansa gashi sun faɗi sun masa sujjada. Kaga fassarar mafarki ta tabbata, kuma an samu mutabaka tsakanin mafarkin, abinda ya gani a mafarkin da kuma abinda ya faru a awaki. A mafarkin ya ga saurari guda goma sha ɗaya waɗanda su ne ƴan uwansa goma sha ɗaya, ya ga rana da wata waɗanda su ne babansa da babarsa. Kaga abinda ya gani shi ɗin ne ya faru, wato waɗannan rumutsin ba a samu canji ko kaɗan ba. Wanda kuma a mafarki wani lokaci ka iya ganin abu a mafarki kuma wani abu ne daban zai faru, ba wai shi wannan abin da ka gani a mafarki ba, shi wannan abin yana nuni ne zuwa ga wani abu kuma daban wanda ba wannan ba. Ta yiwu abin da za ka gani a mafarkin ma shari'a ta hana, ba talazumi tsakanin ka ga abu a mafarki, shari'a ta hana, kuma ya zan alheri ne. Kana iya ka ganka a mafarki kana yin wani abin da ba shi shari'a ta yadda kai ba, amma wannan ba yana nuna cewa kuma in an yi fassarar mafarkin zai zama maka tashin hankali ba, zai zama maka sharri ba, zai iya zama maka alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi mafarki ya ga mutane sanye da riguna, wani rigarsa iya kirji, wani iya ciki, wani iya gwiwa, wani ma rigarsa tana jan ƙasa. Ya ce sai ya ga Sayyidina Umar rigarsa tana jan ƙasa, aka ce fa ma awwaltahu ya rasulullah, qala ad-din, ya rasulullah me ka fassara wannan mafarki? Sai yace addini. A zahiri idan ka jari gaka a ƙasa kana namiji kai laifi, ko ba haka bane? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'min ila nisfis saq, in kana wala budda fa ila al-ka'bayn, فما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا مؤمن يتكتب وستنا جنكتا أما قاشي أيها فالكي سيدنا عمر ينا سنيد تقوى تنا جنكتا كما أكا فسر وانا تقوار من جنكتا لسوى الدين أي كده أشيكي نندم سنيا قنش أما فالكي ينا وانا أبند أشراء أنت أذاي أشي شراء تكسكي سوفا ما شي يكي نون إن أم فسر أشي زي زمقرنا با idan mutum ne ahlus sunna mai bin sunna sau da kafa watakila ma mai wa'azi ne malami ne sai mafarki yana zuƙar sigari subhanallahi ta ce ce subhanallahi ni ko menewa Allah sigari kuma Allah ya tsare mu to ba lalle sigarin bace ta yi wani ilimi ne kuma zaka kwankwado sabu wanda da ba ku saboda haka ba ta lazumi tsakanin wannan da wancan to anan Allah madaukakin sarki ya nuna wa Annabi Yusuf alaihi salam mafarkin sa gashi nan karara ya faru gashi nan ido da ido ya gani anan masu tafsirin ishari waɗanda suke irin tafsirin hannunka mai sanda din nan a ce a fassara ayoyi da wasu ma'anoni waɗanda za a ce akwai hannunka mai sanda a ciki to masu irin wannan tafsirin ishari din sukan ce wannan sakamako ne Allah madaukakin sarki wa Annabi Ibrahim alaihi salam amma sakamakon ya zamba akan shi ba akan jikokinsa a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake cewa wa iz binan malakuta samawati wal ard wal yakuna wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin Allah yake falamma janna alaihi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afili فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء مما يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين هزوا دي كالشم وأن الآيوي سكتي كاغا ياغا تولالي ياغا wata ya ga rana abubuwa guda uku ya gani waɗannan taurari su ne wanda daga ƙarshe suka zama taurarin da suke nuni zuwa ga ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam wata rana da wata kuma iyayensa sai a ƙarshe a ta uku yace inni bari'un mimma tushrikun ni ba abinda kuke shirka saboda ya barranta daga shirka amma bai barranta ba sai a karo na uku saboda haka ya jinkirta barranta a karo na farko da karo na biyu shi yasa aka jinkirta masa sakamakon shi ma sai a kan jikokinsa saboda haka bai kasance akan Ishaq ko Yaqub ba sai akan Yusuf alaihi salam wannan tafsir ne ishari ba lalle ne ya kasance haka din bane yace wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn ubangiji ya kyautata min yayin da ya fito da ni daga kurkuku waja'a bikum min al-badwi ku kuma yazo da ku daga kauye ce ubangiji ya mun mai kyau ya mun abin da yake komai kyau iz akhrajani min as-sijn yayin da ya fito da ni daga kurkuku kaga bai ce yayin da ya fito da ni daga rijiya ba bayan kuma sai da aka fara jefa shi kurarramar rijiya kafin a kai shi kurkuku amma sai ya ambaci kurkuku bai ambaci rijiya ba malamai suka ce na farko saboda rijiya wani abu ne da ya faru da kaddarar ubangiji wato kaddara ce ta ubangiji har kawai ya tsinci kansa cikin rijiya in uwansa sun jefa shi amma kurkuku shi ya zaba rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay shi ya zaba a sa shi kurkuku saboda haka sai ya ambaci abinda shi ya zaba wa kansa ubangiji kuma ya fitar da shi daga cikin wannan kangi sannan abu na biyu da malamai suke faɗa anan baya so ne ya ainihin tsokano tsohon gulando tsohon ciwo ya ce wa ɗayan uwansa la tasrima alaikumul yau babu wani abin zargi tare da ku a yau a shigar sarijiya ɗayan uwansa ne suka jefa shi da zarar ya ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min aljubbi ko min ghayabati aljubbi to duk za su kuyar da kai zai sa su ji kunya ubangijina ya kyautata min da ya fito da ni daga kwararren rijiyar nan to duk za su ji kunya kuma kaga kamar yana tuna musu abinda suka yi masa laifi ne, don haka shi kuma ya riga ya musu alkawarin cewa wannan magana ta wuce, la tasriba alaikumul yau, daga yau wannan magana ta wuce kuma babu sauran zargi. Don haka sai kwata-kwata ma ya batar da ita ba ta cikin tunaninsa. Saboda haka sai ya kawo maganar kurkuku, wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badu, yazo da ku daga kauye, ya kawo ku daga kauye, ya fito da ku daga kauye, fitowa daga kauye a shigo birni inda ilimi yake, inda abin nan ni'ima ta rayuwa take, ni'ima ce daga Allah. Zaman kauye cikin jahilci da talauci ba ni'ima bace. Saboda haka anan yana fadar wata ni'ima kuma da Ubangiji ya musu, da sun suna cikin kauye, amma kuma Ubangiji ya fito da su, ya kawo su birni, da can suna cikin wahala da yunwa, Ubangiji ya kawo su inda akwai dukiya, inda akwai abinci, da can suna cikin talauci gashi inda ɗansu yake shugabanci, kaga ya fitar da su daga cikin wahala, ya kawo su cikin ni'ima. Anan ma za ku ga ladabi na Sayyidina Yusuf alaihi salam wajen magana, inda ya ce waja'a bikum min al-badwi, bai ce abin nan waja'a bikum ko wa akhrajakum min al-ju'i ba wal faqr, duk bai faɗi wannan ba, yace ya fito da ku kuma daga yunwa da talauci, har kamar akwai wani gorantawa, sai kawai yace waja'a bikum min al-badwi. An san yanayin zaman kauye dama yana tattare da waɗannan abubuwa, kuma musamman ma kasancewar ana cikin wani hali na kakanuka yi na fari a yankin gaba daya, saboda haka wanda yake cikin kauye sai ya fi kowa shan wahala. Sannan a lokacin Masar ita ce ta fi ko ina wato yalwar abinci, ana cikin wannan hali Ubangiji ya fito da su ya kawo su Masar, ya kawo su karkashin mulkin ɗansu, kaga wannan ni'ima ce babba. To duk wannan bayanan sai Annabi Yusuf alaihi salam ya dunkule shi a cikin kalmar badwi, ba tare da ya kawo wata kalma da za ta sa su ga kamar yana goranta musu ba, cewa ja'a bikum min al-badwi, kuma wannan yana nuna maka idan mutum na iya zaunawa a birni ya fi masa ni'ima sama da ya zauna a kauye, musamman idan kauyen da zai zauna kauye ne wanda babu ilimi a gurin, in babu ilimi to ba za a samu addini ba, inda kuma duk zaka zauna babu kyakkyawan addini to ba alkhairi cikin zamansa. Sannan ɗabi'ar ɗan kauye akwai jahilci, al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajjaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi. Ubangiji ya ce abinnan kauyawa, al-a'rab sune kauyawa, ba wai larabawan kauye ba. In aka ce al-a'rabi ana nufin ba kauye ko ma wani irin kabila ne, ba larabe ne, ba ture ne, ba haushe ne, kanuri ne, ko ma menene shi, in dai a kauye yake to a'arabiyun ne. Don haka masu fassara al-a'rab da larabawan kauye sun takura abu, ta yi ya zama balarabe ne, ta kuma ya zama ba balarabe ba ne. To Ubangiji ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa, kauyawa su suka fi tsananin kafirci da munafici, wa ajjaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi, su suka fi cancantar su jahilci abinda Allah ya saukar wa manzansa. Saboda me? Saboda sun yi nisa da inda ilimi yake, don haka za su jahilci wannan. Sannan mutumin kauye har ila yau yana da gilza, yana da kaushin zuciya, saboda bai cakuɗu da mutane ba balle sana ya saba da duniya. Wanda ya saba shiga jama'a yau da kullun shi kan same shi ne mai duniya sautari, sabanin wanda baya shiga cikin jama'a, ba waɗanda ya sani sai wanda suke dangin sa ne kawai, wannan wan sani, wannan ƙanin sani, wannan baffan sani, daga wanda zai masa biyayya sai wanda shi zai wa biyayya, amma bai san zai iya gamuwa da wani mutum ba wanda ba abin da ya haɗa su illa kawai shi mutum ne. To a irin nan idan bai saba ba sai ga baya da juriya, baya da haƙuri. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira ko hadisin Anas ibn Malik, wanda abinda Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad bi sanadin hasan, yake cewa man bada jafa, wanda duk zai shiga ƙauye ya zauna to zaka same shi da kasasshiyar zuciya, wato ba shi da tausayi, ba shi da rahama, ba shi da kuma abinda haƙuri. To shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki duk sanda ya tashi aiko manzanni baya aiko su daga cikin ɗan ƙauye fituk, sai dai aiko shi daga cikin alƙaryatai, kamar yadda za mu gani a nan gaba cikin wannan sura ɗin. Saboda su ne suka fi sanin ɗabi'un mutane, kuma suka saba da cakuɗuwa da jama'a, don haka su za su yi haƙuri wajen isar da saƙo. Waja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, sai bayan shedan ya bata tsakani na da ƴan uwana kaga anan gaba daya sai ya tattara laifin ƴan uwansa duka sai ya jibga wa shedan gaba daya sai ya dora laifin akan shedan bai ce bayan kun cuce ni ba kaga kai ne sai kike min ba'di an zalamani ikhwati bayan ƴan uwana sun zalunce ni sun jefa ni rijiya sun yi kaza sun yi kaza gaba daya sai ya dauke laifin sai ya dora akan ƴan uwan akan shedan yace min ba'di an nazaga shaytan sai yace baini wa baina ikhwati bai ce min ba'di an nazaga shaytan baina ikhwati ba sai ya kara da baini wa baina ikhwati dan kamar ya nuna cewa shi ma shedan din yayi masa wani abu duk dai ya nuna cewa laifin din namu ne kuma wannan sharri ne na shedan kaga duk wanda yana daga cikin karamci da ladabi na Yusuf alaihi salam wanda ya da a ce kowa zai yi ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u to da an samu zaman lafiya cikin al'umma da ba a samu tashin hankali da yawa ba kaga gaba ɗaya yayi afuwa tunda yace yayi afuwa ya manta la tasriba alaikum al-yawm din da ya faɗa sai ya zan ita ce take amfani har yanzu gashi yanzu ya ce da su daman babu zargi a kanku don haka babu wani kuma zargi ya nuna waccan takaddar an riga an abin nan an nade ta an rufe ta wannan fayil din an rufe shi kuma ba za a sake buɗa shi ba ce min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati wannan kuma shine ladabi na abin nan na annabawa ladabi na mutanen kirki duk sanda abu ya faru suka ce sun yafe kenan ba za sake daga maganar ba amma duk wanda zai ce ya yafe amma ba zai manta ba to kuma wannan akwai wata magana daban ka yafe amma ba za ka manta ba ma'ana duk sanda kaga mutumin nan zaka yi dago maganar ko zaka daga a gurin wasu to wannan yafiyar akwai rina aka ba sauran rina aka ba yace inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da yaso ubangiji ya tausasa masa lokacin da yana cikin rijiya ya ainihin ɗebe masa kewa ta hanyar yi masa wahayi cewa zai labarta wa ƴan uwansa abin da duk ya faru wanda wannan yasa ya ji cewa to akwai ranar fita daga rijiya ba ya zo ya zauna har abada bane ya tausaya masa lokacin da aka dauke shi a matsayin haja ta sayarwa inda Allah ya ce wa asruhu bidaa ubangiji ya tausaya masa wannan ba su rike shi ba da su rike sun tafi da shi shikenan watakila za su zai shiga cikin wani halin da yafi wanda ya shiga ciki daga baya sai gashi a cikin kasar a babban gida kasrul aziz sannan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matar aziz wato babban mutum na masar ta shiga yi masa makirci iri ubangiji ya tausaya masa anan haka nan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matan gari suka sako shi a gaba ubangiji ya tausaya masa lokacin da aka kai shi kurkuku ubangiji ya tausaya masa gashi ya fito da shi ya bashi mulki saboda haka inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim lalle shi ubangiji shine masani kuma wanda yake shine mai cikakken sani shine kuma wanda yake gwani mai hikima sannan sai yace rabbi ya ubangiji
لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
to komai ya cika kuma sai raguwa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yadhurru bi tib al'ayshi insanu da abin da ya cika to kuma zai fara raguwa ne don haka duk abin da annabi Yusuf alaihi salam yake so ya samu a nan duniya ya samu ubangiji ya bashi ya zabe shi ya bashi ilimi sannan ya zabe shi ya bashi mulki sannan ya fitar da shi daga kangin bala'i iri da ya fada a ciki sannan bayan haka gashi nan ya kawo masa iyayensa da ƴan uwansa ya hada su guri guda don haka duk wata ni'ima da yake so ta duniya ubangiji ya bashi don haka yanzu sai tunanin lahira kawai shine a gabansa to haka mutumin kwarai yake duk sanda ya samu wata ni'ima to kuma kada wannan ni'imar ta mantar da shi lahira wannan ni'imar sai ta tuna masa to kuma akwai lahira a gabanka yanzu ka samu ni'ima abinda duk kake fafutukan nema ka samu to tsaya kuma kai abinda zaka gyara lahirar ka da shi don haka annabi Yusuf alaihi salam yake rabbi ya ubangiji kad ataitani min almulki haqiqa ka bani wani abu na mulki Allah madaukakin sarki ya bashi mulki ba dukan mulki ya bashi ba domin ba shine sarkin Masar a lokacin ba amma ya bashi wani bangare na mulki mai yawa shi yasa min anan tab'idiyya ce ba li bayanin jinsi bace ya bashi wani bangare na mulki inda ya bashi duka mulkin ne da Allah ba zai ce ma kana li ya'khudha aqahu fi dinil maliki ba saboda ya bashi wani bangare na mulki to sai haka annabi Yusuf alaihi salam yana daga cikin annabawa kuma waɗanda suke sarakuna annabi ne kuma sarki ne kamar annabi Dawud alaihi salam annabi ne sarki ne Sulaiman alaihi salam annabi ne sarki ne wa qatala Dawud Jaluta wa ataahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha ubangiji ya bashi mulki ya bashi kuma annabci shine hikima din sannan annabi Sulaiman alaihi salam shi ma addu'a yayi rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab saboda shi ma Allah ya bashi mulki to waɗannan suna daga cikin annabawa kuma suna daga cikin sarakuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya roki ubangiji ya sanya shi abdar rasula bawa manzo ba nabiyan malikan ba lokacin da aka bashi zabi wanne kake so ubangiji ya bashi zabi a sa ka malikan nabiyan malika ko kuma abdar rasula yace bal abdar rasula to sai ubangiji madaukakin sarki ya hada masa matsayin da yafi na duk waɗanda suka samu mulki shi yasa dukkan ulul azmi min ar-rusul babu wanda yake malik amma manzanni ne manzanni ne bayi ne na Allah manzanni babu wanda aka kira shi da suna al-malik annabi nuh alaihi salam annabi musa annabi ibrahim annabi nuh annabi musa annabi isa dukkanin su babu wanda yake sarki amma kuma manzanni ne bayi ga Allah domin abinda ake kira al-mulk shine kazan yazan annabi ne wanda ake yi masa biyayya yana umarni ya abin nan yayi umarni ya hana ya ce yi kaza bar kaza aiwo min kaza dauko min kaza wato yazan yana sarrafa jama'a wato ta kashin kansa wannan shine sarki annabi kuma manzo wanda shi yana sarrafa jama'a ba da umarnin Allah da umarnin Allah yana ce musu ne ku yi kaza Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza Allah ya ce ku bar kaza ku yi kaza wato umarnin Allah yake ba su command ne daga Allah sabanin sarki shi wanda yana ba da command akan abin da ya halatta ya ba da command akai ko da ko ba wai umarni ne wahayi ne daga Allah ba saboda haka waɗancan annabawa waɗanda ubangiji ya sanya su manzanni ne ba sarakuna ba suna da wani nau'i na sarauta wacce ta fi ta waɗancan tunda ita sarauta ce wacce jigonta shine umarni daga Allah gaba daya saboda haka sai zan ulul azmi min ar-rusul sun fi dukkan waɗannan annabawa sun fi annabi Dawud alaihi salam sun fi annabi Sulaiman sun fi annabi Yusuf alaihi salam matsayi a gurin Allah don haka yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai ka sanar da ni wani abu na iliminka na sanin fassarar mafarkai fatira samawati wal ard wanda ya kagi halitta samai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira kaga anan ya faɗi ni'imomi guda biyu manya da ubangiji ya masa a duniya ya faɗe su dan ya mayar da ni'ima da ubangiji ya masa zuwa gare shi ya mayar da aikin Allah zuwa gare shi ya nuna cewa ba dabara sa bace ko iyawarsa ta sa ya samu ubangiji kai ne ka bani saboda haka wannan akwai i'tiraf al-i'tirafu bi ni'matillahi alayhi sannan kuma yaya bi Allah ya masa kirari fatira samawati wal ard sannan kuma sai ya roke shi ni'imomi guda biyu kuma na lahira sai tawaffali musliman wa alhiqni bis salihin ya ambaci ni'imomi biyu na duniya kuma ya nemi Allah ya masa ni'imomi biyu na lahira wadanda sune kuma sune jigon ni'imomi gaba daya Allah ya karbi ransa yana musulmi sannan kuma ya hada shi da mutanen kirki ranar gobe kiyama ce tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin sannan kuma ka hada ni da mutanen kirki wato a ranar gobe kiyama ka tashe ni cikin mutanen kirki annabawa da manzanni yake nufi to wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yayi wasu malamai suka ce zai yayi ta ne lokacin da mutuwar ta zo masa wato yana kan shimfidar mutuwa sai yayi addu'a ya ubangiji ka karbi raina ina musulmi kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyarsa wacce a ita ne ya bar duniya ya rika daga dan yatsansa sama lokacin da mutuwa ta tazo masa yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana roƙon mutuwa bane a'a mutuwar ta zo yake cewa ya ubangiji a hada ni da tawaga mafi daukaka tace tawaga ta mutanen kirki ita ce tawaga ta Allah wasu malamai suka ce kuma zai yiwu ya roƙe shi ne ubangiji ya karbi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci ya roƙe shi ne ya karbi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci ba wai ya roƙe sa ne ya mutu ba ba cewa ya Allah ka shini ba ya ce Allah ka karbi raina ina musulmi ma'ana lokacin da mutuwa ta zo wala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku mutu face kuna musulmi ma'ana kai addu'a Allah madaukakin sarki ya barka akan wannan addini kada ya karkatar da kai zuwa ga wata gurbatacciyar hanya har lokacin da mutuwar ka za ta zo wannan shine ma'anar tawaffani musliman saboda haka ya roki Allah ne madaukakin sarki ya tabbatar da digadigansa akan musulunci ya kuma hada shi da mutane na gargaru yayin da ajalinsa ya zo rayuwarsa ta kare ba wai ya roke shi a nan take ya mutu ba kamar yadda kake addu'a ga mutum ka ce amataka Allahu alal islam Allah ya karbi ranka akan musulunci kaga ba kana masa addu'a bane ya mutu nan take mukan ce Allahumma ahina muslimina wa tawaffana muslimina ya ubangiji ka rayar da mu muna musulmi ka karbi rayukan muna musulmi wa alhiqna bis salihin kaga wannan addu'a ce ba roƙon mutuwa bane wasu kuma suka ce ta yi kuma a nan take roƙi ya mutu din ya ga komai da yake so ya samu duk abin da yake bukata ya samu to ya ubangiji ka karbi raina nan ina iya wato ya ubangiji ka karbi raina wato yana neman ya mutu din ne suka ce wannan ya halatta ayi a shari'ar waɗanda suka gabata mutun ya roƙa wa kansa mutuwa saboda yana cikin ni'ima ta duniya da mulkin ta da jin dadin ta saboda haka sai yayi bege ubangiji ya hada shi da mutane na kwarai suka ce amma a shari'ar wannan bai halatta ba tawili na farko shine abin nan na biyu shi yafi kamata ya zan shine za a dauka a wajen tafsirin wannan aya tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi ba yana nufin yanzu ya ubangiji ka kashe ni ba saboda haka wannan shi yafi dacewa a dauka a matsayin fassara wato ubangiji yana roƙon ubangiji ya karbi ransa lokacin da musuwarsa ta zo yana musulmi wannan shine abinda ya kamata a dauka a matsayin fassara Anas ya rawaito hadisi kamar da yake cikin sahih al-Bukhari musnad da Imam Ahmad afwan Anas ibn Malik ya rawaito hadisi kamar da yake cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dharrin nazala bihi fa in kana wa la budda mutamanniyan al-maut falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayat khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafat khayran li manzo yace kada dayan ku ya kuskura yayi gurin ya mutu saboda wata cuta da ta sauka a kansa wato saboda wata rashin lafiya ko wata damuwa ko wata musiba da ta auka masa ya rika cewa ya Allah ka karbi raina ya Allah ka kashe ni kada ya rika yin haka ballantana ya je ya rataye kansa ko ya shahadatu ya mutu a ko gurin mutuwar ma kada yayi fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut in ya zan dole ne dole ya zama masa dole sai yayi gurin mutuwa din manzo yace yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayat khayran ya ubangiji ka raya ni idan har rayuwar ta zan ita ce alkhairi gare ni ya ubangiji ka ban ni da raina wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ka karbi raina idan mutuwar ce ta fi min alkhairi kaga anan bai nemi mutuwar take ba ya bawa Allah zabi idan rayuwa ta ita ta fi alkhairi ya ubangiji ka ban ni da raina ka fitar da ni daga bala'in da nake ciki idan kuma mutuwar ke ta fi min alkhairi ya ubangiji ka gaggauta mutuwata domin in tarar da wannan alkhairin da ka aje min wannan hadisi akwai shi a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut bi dhurrin nazala bihi in kana muhsinan fayazdad وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. منذ صلى الله عليه وسلم يقول كذا أيامك يقسكرا يقول يموت سبب دوته أهلا لتسوك متى دومين إن كان محسنا فيزداد إن يزم متمن قليني ينا كوتة تاواواتو ينا أيكي كوتي أنا الدنيا كاغا إن أكا باش لا لا يوا أكا جنكر تاماسا تيه كارا أيكي الخيري. وإن كان مسيئا إن كما لأيكي اللي فيني فلعله أن يستعتب تايو يتوبا إن أكا باش لا لا يوا أكا جنكر تاماسا تايو يتوبا. إذن يزن دولة تيه يقولي تويتي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. wannan suka ce idan ya zan wata cuta ce ta musamman wacce shi ta shafa bata shafi addininsa ba, amma idan fitina ce gamammiya wacce ana ganin tana ta make mutane cikin addininsu, wannan ya bace, wancan ya bace, wani abu ya zo fitina kamar yanzu irin fitinar dujal da za ta zo misali wanda mutane za su fadawa cikin tarkonsa, to idan mutum yana jin tsoron fitina a addininsa ne to suka ce babu laifi ya nemi mutuwa din, ba laifi ya nemi mutuwa din. Suka ce wannan shine abinda masu sihirin nan da Fir'auna yasa aka taro masa su yayin da ya musu barazana zai kashe su, sai suka ce rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimi, ya ubangiji ka ba mu hakuri juriya kuma ka karɓi mu muna musulmi. Haka nan lokacin da Maryam alayhi salam bayan ta samu cikin Annabi Isa alayhi salam ga ta kuma bata da miji, tana jin tsoron ta koma cikin mutananta a zarge ta da tayi lalata tayi zina, wanda wannan ya fi mata ciwo sama da komai. Kaga a lokacin sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ina ma na mutu kafin wannan rana, ina ma na mutu kafin ga wannan rana, dan sun san mutane za su jefe ta da alfasha domin ba ta da miji da shi kuma ta yi ciki har ta haihu. Kuma haka din ya faru, ai kaga tana zuwa kazafin da aka fara mata kenan, ya Maryamu laqanti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, ce ya Maryamu kin zo da wani kagaggen abu, ya ukhta haruna ya yar uwar haruna babanki bai zama mutumin banza ba. Kaga anan kaga kamar suna faɗa mata bakan magana ne, wa ma kanat ummuki baghiya, mahaifiyarki ba mai zaman kanta bace. Kaga anan kamar suna mata shaguɗe abinda ta ji tsoro kenan. Ubangiji madaukakin sarki ya sanya mata faraj mafita, ya ainihin sa wannan yaro yayi magana, ya furta musu cewa inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin addu'arsa yakan ce wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun, ya Allah idan har ka nufi fitinar wasu mutane a addinin su, ya Ubangiji ni ka karbi raina ba tare da na fitinu ba. Ya zo a cikin hadisin Mahmud ibn Labid wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ithnani yakrahuhuma ibnu adam yakrahu al-maut wal-maut khairun lil-mu'min min al-fitan wa yakrahu qillat al-mali wa qillat al-mali aqallu lil-hisab. Hadisi ne yana cikin Musnad Imam Ahmad. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake abubuwa guda biyu ithnatani yakrahuhuma ibnu adam, abubuwa guda biyu dan adam baya son su, yakrahu al-maut baya son mutuwa, والموت خير للمؤمن من الفتن, اما متوا اذا تسيوا مؤمن الخير ده يفاضا cikin fitina a addininsa, da ya fada cikin fitina da zaka raba shi da addininsa gare ya mutu. Tabi'a ce ta mutum baya san mutuwa, ba wai mutum wanda yake ordinary ba, hatta annabawa ma annabi Musa alaihi salam lokacin da kamar yanda yazo cikin sahihaini lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura mala'ikan mutuwa ya je ya karbo ransa, mala'ikan mutuwa yana zuwa sai ya ce ajib rabbak, amsa kiran ubangijinka, annabi Musa sai dalla masa mari har idan sa daya tsiyaye shike ne juya ya koba yace ya ubangiji ka tura ni zuwa arba'atani ko arsaltani ila abdullahi yuridul maut ka tura ni zuwa ga wani bawon ka wanda baya sanya mutu a wata ruwayar yake cewa ya rabbi inna musa faqa'a aini walaula karamatuhu alayka la shaqaqtu alay yake cewa ya ubangiji bawanka musa ya tsaya min da ido ba dan mutun ne mai daraja da karamci a gurinka ba da na wahalar da shi ina wane mutum annabi musa alayhi salam ba ya mare shi bane yana sanin cewa shi mala'ika mutuwa ne hasha lahu annabi Musa ba zai haka ba ya zai annabi Musa ya san Allah ya aiko da mala'ika ya karbi ransa kawai ya mare mala'ika kasa ai ba zai yiwu ba amma kai da a gidanka kana zaune kana hutawa kawai sai kaga wani ya duro ya ce kawo ranka ba ni ranka kaga ai yadda duk zaka kare kanka sai kai haka kawai kaga mutum kasan kawai ya zo ya ce sallama ranka to haka yayi masa shugowa yayi kawai yace ajibrabba ba wata shimfiɗa kuma a suran mutum dan a wancan lokacin mala'ika yana zuwa ne daukar rai a suran mutum zai je a suran mutum to kawai kaga mutum ya zo ya ce ajibrabba ko kai ne sai kun yi dambe ce ajibrabba to shine annabi Musa yana tashi sai mari da Musa yana da wannan kuna tuna kissar sa da bawa kaza hu Musa fa qaza alai nan da nan Musa ya masa kutufo sai gashi a kasa idan ce masu abin da suke cewa darbatul qadiya duka daya sai ga mutum ya fada kasa ya fadi shi ko shura bai yi ba saboda haka annabi Musa bai san mala'ika mutuwa bane kuma a shari'ance idan mutum kawai ya shigo gidanka kawai ya shigo gidanka baka san shi ba kawai kaga wani karfan namiji kawai ya shigo gidanka kana da dama ka kare kanka koda kuwa wajen kare kanka zaka ma kashi shi ne wannan duk dokar duniya ta bada wannan dama matukar dai shi ya kawo maka ta'addanci a kanka da malamai suna cewa idan akwai hanyar da zaka kare kanka ba tare da ka kashe shi ba wannan shi ya fi dacewa to a wannan Musa kakkarfa ne yana mare shi ido ɗaya tsiyaye kaga wanda zai yi mari ido ɗaya tsiyaye ai ba karamin mutum bane kakkarfa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya leka dan uwansa ta kofa ba tare da izinin sa ba ya tsiyaye masa ido idan ya tsiyaye izin a banza saboda haka annabi Musa bai laifi ba da ya koma ya ce ubangiji ta aika ni gurin bawan ka wanda baya san mutuwa sai ya ce ka je ka ce masa اذهب إليه وقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة توارت في يدك سنة يجي لشي كجيكا جاء مثلا لا يوايكي سو إذا لا يوايكي سو تو يسن يتافنها النساء أكون دورا باين بجمن ساعة duk abin da tafin hannun nan nasa ya rufe na gashi to yana da shekaru daidai wannan wato bijimin sa ka sa hannun ka damƙi gashi ka san abin nan shekaru nawa za ka damƙo da ya je ya gaya masa ce to ubangiji na turo ni to yanzu ka ga ya san daga Allah yake ya ce ka je ka samu wato bayan bijimin sa ka ɗora hannunka a kai duk abin da hannunka ya rufe na gashi to Allah ya baka rayuwa daidai gwargwadon wannan sai ya ce summa ma sai kuma me sai ce al-maut sai ce al'ana ya rab ashe ka ga ba wani mutum yake gudu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda duk ya so haduwa da ubangiji zai so haduwa da shi wanda kuma duk ya nuna baya son haduwa da ubangiji ma zai ki haduwa da shi sahabbai suka ce a wata ruwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ai duk ba ma san mutuwa wanda yake san mutuwa wannan shine mawdu'ush-shahid babu wani wanda yake san haka kawai ya mutu ce kulluna yakrahul maut da shi kuma kace wanda yake san mutuwa ubangiji zai so abin nan zai so haduwa da shi wanda baya san mutuwa kuma ubangiji zai so haduwa da shi sai yace ba haka bane laysa kazalika laysa zalika kazalika ya Aisha ba haka abin yake ba bawa musulmi yayin da mutuwa ta zo maka ubangiji yakan sa a yi masa bushara da abin da zai samu na ni'ima a gurin ubangijinsa yayin da mala'iku mutuwa suka zo su karɓuran mumini sai su yi masa bushara cewa to daga nan fa sai aljanna saboda kaga zai so ai mutuwar haka nan kafirin shi kuma lokacin da mutuwa ta zo masa a lokacin shi kuma za a yi masa bushara da gidan wuta kaga ba zai so mutuwar ba shi to wannan shi ne ma'anar man ahabba liqa'allah ahabba Allah liqa'ah saboda ka idan aka ce maka da ka mutu ga mala'ika mutuwa ne yace to mun zo mu karɓi ranka kaga an zo da soso yana kanshi da wasu abin nan ɗan kyalle masu kanshi masu haske da mala'iku masu kyan fuska sun rako shi sun rako mala'ikan da zai ɗauran ka kaga babu shakka za ka san cewa wannan tafiyar mai riba ce amma mutumin da zai ga wasu baƙaƙen mutane masu ƙahonni masu idanu jajawur sun zo sannan sun taho kuma ga wani doyi ga wani kyalle mai doyi su ma suna a gurin yana wari kaga babu shakka wannan Allah ya kiyaye mu ba zai so saduwa da ubangijinsa ba shi yasa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaktubun wannan sifa ce ta wadanda ba musulmi ba su ne za su samu wannan abin nan din a lokacin da fitina take faruwa wacce za ta shafi addinin mutum a lokacin ya halatta mutum ya roki mutuwa kamar yadda yazo a cikin hadisi innar rajula la yamurru bil qabr fa yaqulu ya laitani makana lokacin bayyana dujal idan dujal ya bayyana ya fitiri duniya mutum zai wuce ta gaban kabari ya rika gurin ina ma shine a cikin kabarin ba wanda yake cikwance ba saboda irin bala'i da zai gani da ainihin fitintunu iri-iri waɗanda za su tayar masa da hankali Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digan mu akan musulunci ya ainihin raya mu akan sa ya kuma karbi rayukan mu akan sa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sun kuncin sani saboda haka abinda muke cewa yima wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta aka yi ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato ridda ce shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta ai mauni sujjada wannan sujjada da ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da yazo ya kulle kofofin da za su ba dama ai shirka duk kofofi sai kulle su duk wata kofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe sai shine sako na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice yazo da gyara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata kofa da za ta kai ga shirka sai aka toshe ta don haka ba daidai bane lokacin da na yi magana akan wannan wani aboki na wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to na ji ka ce ba za a yi wa shehi sujjada ba na ce eh Allah ne ya ce ba ni na ce ba sai ya ce to an yi wa annabi Yusuf ma an yi wa Adamu ma an yi wa Yusuf ma to kaga maɗin to kaga wannan bai dace ba ko mun matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka a yi masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujjada ya hana wannan shi ne tarbiyya ta musulunci Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad.